الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان متى shade ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine daidai da 26 ga watan 11 shekara ta 2020 a shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami الشيخ أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الله يجزيك أمالا درهم السا يقوى وانسنساتي ديه قباتا منا ديه كراتوني أتكين كتاب الجهاد باب فضل الجهاد من كرنت حديثي تلاتين دترا أتكين باب نزام تاشا حديثين 40 يو إن شاء الله تعالى ماليتي وأن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال وانا ديسي كما يدى مكجيشي أنكر بوشي دقى صحابي عبد الله ابن أبي أوفاء يرد الله تكارة بتا أغريسو لشيد ما هفنزا yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al'aduwa a wani sashi daga cikin kwanukan da ya hadu da abokan gaba a cikin su wani lokaci da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yaki wasu daga cikin kafirai to a wannan yaki ne in tadhara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya saurara ya dan jira hatta malati shamsu hasi da rana ta dan karkace ma'ana lokacin da rana ta fito farkon fitowa malati shamsu anan abinda ake nufi ba lokacin da rana ta yi zawali ba da safe lokacin da rana ta fito lokacin da ta dan karkace a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shirya ya kimtsa aka fara kafsawa malai suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kane saboda tafa'uli shine kyakkyawan fata yadda rana ta dan matsa kadan to mu ma Allah madaukakin sarki ya matsar da mu ya dora mu akan abokan gaban mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi al'adar sa baya yin yaki a lokacin da rana ta take lokacin akwai zafin rana sai ya kasance zafin ya zama biyu kenan ga zafin rana da kuma zafin fada da yaki duk sanyin da ake in dai za a hadu a yaki a kafsa a kai a komo a tirjiya to sai kaga ana gumi ballantana kuma ga zafin rana kuma ga zafin yaki to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yaki lokacin walaha shine wannan lokacin da ake bayani lokacin da rana ta fito a lokacin da aka hana sallar nafila to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan jira sai da ranar ta dan karkace kadan sannan sai aka fara abin nan idan kuma ba wannan lokacin ba to sai ko da yamma idan rana ta sanyi shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan kirda duk wannan lokacin wajen faro abokan gaba to a wannan yaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dan jira har sai da rana ta dan karkace kadan thumma qama fin nas sannan sai ya tashi a cikin mutane fa qala yace ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa'al adwi kada ku rinka buri da fatan haduwa da abokan gaba kada ku rinka cewa Allah kawo yaki Allah kai mu lokacin da za a gabza Allah subhanahu wataala baya san wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan a ci gaba da neman zaman lafiya da kwanciyar hankali amma idan yakin yazo sai kuma tsaya a fuskanci shi shine abin da shari'a da tanadar shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat baka gani kai ba za kai duba ba zuwa ga mutanen da aka rinka ce musu ku kame hannayenku ku tsaye da sallah ku dai ku ba da zakka kawai a lokacin sabai suna gani cewa har yanzu ba a ba su dama ai jihadi ba ba a ba su dama su farwa da mutanen da suke takura musu suke cutar da su ba kullun Allah madaukakin sarki yana ga musu cewa aqimus salata wa atuz zakata ku dai ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka sai Allah madaukakin sarki ya ce falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da kuma aka farlanta musu aka wajabta musu yin yakin idza fariqum minhum sai ga wasu tawaga ko jama'a daga cikin su yakhshawna an-nasa ka khashyatillah suna tsananin jin tsoron mutane kamar yadda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital har suna cewa ya ubangiji dan me za a halatta mana yaki yanzu dan me za a wajabta mana yaki yanzu dan bari sai dan wani lokaci na gaba mana lokacin yayi kusa ba mu gama shiryawa ba ba mu gama kintsawa ba laula akhartana ila ajalin musamman to abin da yasa saboda me fatansa da sigarin kai da kuma burinsa da sigarin kai shi yasa irin wannan ta faru ga sahabbai Allah madaukakin sarki kuma yuna musu ishara saboda duk mutumin da yake cewa Allah kawo yaki Allah kawo jihadi malamai suka ce kamar akwai gururi akwai i'jabu bin nafs mutum kamar yana ji da kansa kamar yana gani idan yakin yazo zai iya tunkara sa kuma zai iya yin abin da ya kamata wanda kuma tunkarar yaki da yin abin da ya kamata a cikin yaki da samun nasara wannan duk a hannun Allah madaukakin sarki yake to shi yasa lokacin da aka yakin Hunayn annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga garin Makka ya fatahu Makka da mutane 10,000 sannan a cikin garin Makka da ya tashi fitowa ya samu ƙarin mutane kusan 2,000 nawa kenan kusan mutum 12,000 to shi yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin akwai wajen mutum 12,000 to akwai kabilar Hawazin da wanda suke goya musu baya sun je sun ci daku za su yaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sahabban da suke tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin ganin yawan su sai suke cewa lan nughlab yawma idhin min qilla indai dan yawa ne ko kuma dan mutane ɗan kadan ne ake ciri ba akan su to yau babu wanda ya ciri ba akan mu ba wanda ya ci galaba akan mu rinjaye mu saboda me suna ganin su da yawa sai gashi kuwa lokacin da aka shiga yakin ana fara kafsawa ba dadewa sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu ishara sai ya bari kafirin suka fara lallasa su shi sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin alqur'ani cewa yawma hunainin id a'jabatkum kafaratukum ku tuna wacce rana ta yakin Hunayn lokacin da yawan ku ya kayatar da ku ya burge ku id a'jabatkum kafaratukum sai Allah ya ce falam tughni ankum minallahi shay'an wancan yana wancan yawan naku bai wadatar da ku komai ba game da Allah madaukakin sarki saboda kun dauka yawan ku shi zai baku nasara ba Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki cewa baqat alaihimul ardi ma rahabat thumma wallaitum mudibirina sai gashi kasa ta muku kunci didde yalwata sai gashi kun juya a guje sai daga baya Allah madaukakin sarki ya saukar da nutsuwa ga annabin sa gare ku sannan kuma sai aka juyo aka dawo kuma aka samu nasara akai sai da annabi tsira sai da ya kasance ba wannan mutum 12,000 gaba ɗaya sun fashe sun bar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga shi sai mutum 12 ko mutum 10 kamar yadda ruwaya ta nuna daga shi sai mutum 12 ko mutum 10 duk an fashe an bar shi kadai amma a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai din zabar abin hawansa yake yana ƙara shiga cikin kafaran shi kadai yana cewa ana nabiyul kadhib ana ibn abdul muttalib sai ni annabi ne babu ƙarya ni ne jikan abdul muttalib yana ƙara shiga cikin su abu sufyan a lokacin an fito da shi a matsayin wanda ya musulunta ya biyo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake rike shi ya rike a linzamin alfadar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yana zabara shi kuma yake dan yana dan dawo da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai aka yi kira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai daga cikin sabai mai murya yace ka kirawo kabila kaza ce ya ku bani wani ku dawo inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna gudu lokacin da sautin ya isa kunnuwansa an ce su dawo inji annabi tsira da aminci su karata mata a garshi babu wanda ya karata ku dai suka tsaya anan suka ji haka ya kubanuwa ne ku dawo annabi yana kiran ku duk aka suka rinka dawa kuma aka dawo aka ci gaba da yaki kuma musulmi suke nasara a wannan yaki to me ja wannan al-ijabu bin nafs shine mutane suna ganin cewa su za su iya wa kansu to shi yasa a koda shi kaidar shari'a musulunci ba a so mutum ya rinka cewa Allah ya kawo masifa ko Allah ya kawo bala'i ko Allah ya kawo yaki wannan ya ci karo da tsari na addinin musulunci kullun zaman lafiya ake bukata shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a gaba wasallallahu al-afiyata ku roki Allah madaukakin sarki lafiya da zaman lafiya in aka ce lafiya da zaman lafiya ya shafi lafiya zaman lafiya a duniya da zaman lafiya a lahira ya shafi zaman lafiya ko kuma lafiya a gangan jikinka ya shafi kuma lafiya a zamantakewa ko kuma al'amarin ka ne yau da kullum duk wannan abin ya shafe shi shi yasa ɗaya daga cikin addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kullun da safe daga ciki akwai abin da yake roƙo Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amir rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa an min fawqi a'udhu bi azmatika an ughtala min tahti annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kullun da safe sai wannan roƙon Allah madaukakin sarki ka bani lafiya a gangan jikina ka bani lafiya a duniya da lahira da sauransu to shi yasa abin da ya kamata sai bari roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya amma fa idza laqitumuhum idan kuka hadu da abokan gaba yaƙin yazo ba tare da kirawo shi kuka yi da bakin ku ba ba tare da fatan sa kuka rinka yi ba Allah madaukakin sarki ya kawo shi ka cibus to fasbiru sai ku yi hakuri sai a fuskanci abokan gaba wannan shi zai ba ku damar ku jajirce ku tsaya kuma ku yi abin da ya kamata shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa alladhina amanu idza laqitum fi'atan sai ce me fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihuna idan kuka ida abokan gaba fasbutu ku tabbata ku yi hakuri ku jajirce ku rinka ambaton Allah da yawa la'allakum tuflihuna kun samu rabu wa'lamu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku sani cewa annal jannata haqiqa aljanna tahta zilali suyuf tana karkashin inwa takubba thumma qala sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata addu'a gamammiya yace allahumma munzilal kitab ya allah madaukakin sarki mai saukar da littafi alkitab wasu malamai suka ce wannan alif da lam take cin alkitab a jinsiya ce ma'ana listigraq aljinsi ta shafa duk wani littafi da Allah madaukakin sarki ya saukar ya Allah madaukakin sarki wanda ka saukar da kowanne irin littafi daga cikin littattafan da suka sauka daga sama wasu kuma suka ce alif da lam ce lil ahadi zihni wacce take nuni game da wani littafi na musamman da ake nuni shine alqur'ani mai girma to kowanne aka dauka aka fassara yayi babu laifi Allah madaukakin sarki kai ne mai saukar da littafi wa mujriya sahaba kai ne mai gudanar da girgize idan Allah madaukakin sarki ya soyi ruwa zai gudanar da girgije daga nan zuwa can wajen Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa a lokacin da ya ga dama wa hazimal ahzab kai ne mai karya rundunoni ahzimhum wansurna alaihim ka karya su ka taimake mu akan su muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan karanta wannan addu'ar idan zai fuskanci abokan gaba allahumma munzil alkitab wa mujrih sahab wa hazim alahzab ahzimhum mansurna alaihim yakan karanta wannan addu'a da wasu daga cikin addu'o'in da zamu karanta wasu a gaba insha Allah ta'ala ya kuwa wannan hadisi a mafi girman abin da yake karantar da mu game da sha'anin jihadi shine rashin ruduwa da kai lokacin da za a kafsa da abokan gaba duk lokacin da wani yaki ya tashi tsakanin musulmi da kafiri to kada musulmi ya rinka ji cewa ai suna da makamai ko kayan fada da za su ba su nasara dole akan waɗannan abokan gaba babban wanda yake bada nasara shine Allah madaukakin sarki gare shi ake kuma sai nasara ta samu hadisi na gaba wa an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu qala an karbo daga sahal ibn sa'ad shine as-sa'idi Allah kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fintani la turaddani fintani la turaddani addu'o'i guda biyu kamar yadda yazo a cikin wasu rawayoyin da'awatani haka yazo a cikin wasu rawayoyi maimakon fintani addu'o'i guda biyu ba a juyar da su ba a mayar da su idan ma'abucin su yayi su aw qallama turaddani ko kuma a wata ruwaya wannan shakka ce daga mai rawaito hadisin ko dai abu na farko ya fada ko kuma abu na biyu shine ko kuma kadan ne ake iya mayarwa ma'ana kamar akan iya mayarwa amma kadan ne mafi yawa mai ake karba ake yawa to shine abin da yake nufi ga sanan guda biyu addu'o'in addu'a'u inda nida'i addu'a ta farko shine lokacin da mutum yayi addu'a idan aka yi kiran sallah addu'a yayin kiran sallah idan mutum yaji kiran sallah ya amsa abin da mai kiran sallah yake fada ya maimaita idan ya gama sai wa annabi tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi salati yayi allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama zuwa karshe sannan kuma sai ya roki abin da yake bukata to wannan lokaci Allah madaukakin sarki baya juyar da addu'a idan aka yi ta a wannan lokaci shi yasa dan mutumin da yake da bukata ya rinka igtinamin irin wannan fursa din yana roƙon Allah madaukakin sarki don bukatar sa ta biya dan kowanne mai addu'a burin sa ya ga amsa abin da ya roka din lokaci na biyu wa indal ba'asi lokacin yaki hina yulhimu ba'dhum ba'dan lokacin da sashi ya gauraya ya hadu ya ture da sashi lokacin da ake fafatawa lokacin da ake kai sara ake kai suka ko ake harba bindiga ko ake jefa bomb wannan lokacin Allah madaukakin sarki baya juyar da addu'a amma abinda ake nufi a nan wajen shine ba wai mutum yana cikin yaki kuma ga abokan gaba suna kewaye da shi mutum zai tsaya aje takobin sa ko aje bindiga sai hawa addu'a ba kaga ai sai azo a far masa abinda ake nufi idan ya samu dama lokacin da ake wannan yaki in ya samu dama ya koma gefe to yi addu'a Allah madaukakin sarki zai amsa masa a cikin ruwayar da Darqutni a shi yadda tasu ruwaya ta zo shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sa'atani lokuta guda biyu Allah madaukakin sarki yana bude kofofin sama sai yace ba yadda za a yi addu'o'i guda biyu babu yadda za a yi mutun yi addu'a Allah madaukakin sarki bai amsa masa a wannan lokacin ba to shine sai ka abubuwan guda biyu da lokacin da mutum yake lokacin da mutum yaji kiran sallah ya amsa da kuma lokacin da ake yaki akai sahu sahu na yaki aka fara kafsawa to shi ma lokaci ne da Allah subhanahu wataala yake karbar addu'ar bawa idan yayi ta Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce wa an Anas radhiyallahu anhu qala an karbo da Anas dan Malik yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idza ghaza idan zai yaki kala yakan ce allahumma anta abudi ya ubangiji kai ne mai karfafata ɗaya daga cikin addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi wannan kafin a fara yakin ne shi sa kalmar idza ta zo idza ghaza idan zai yi yaki ba idan yayi yaki ba kar wani ga fi'ili madi ne idza ghaza yace idan yayi yaki ai ba shi an gama yakin zai addu'a ba ko lokacin da za a fara yakin kafin a shiga kafin a gauraya kafin a cakuda sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsaya daga nusu sai wannan addu'ar sai ce allahumma anta abudi ya ubangiji kai ne mai karfafata al-abud abinda ake nufi da shi asali a larabci shine dantsan mutum daga nan wajen sa mirfaq zuwa nan kafadarsa nan wajen shine ake ce masa al-abud to za ku ga guri ne a jikin mutum da yana da matukar amfani wajen daukar abubuwa masu nauyi wanda da shi ake ciccibar abu za ga duk idan mutum zai daga abu galibi inda yafi aiki a hannunsa ina ne shine nan din za ku ga anan yake tattara karfinsa shine yake taimaka sai yake karfafa sa wajen ya daga abin da yake mai nauyi da sauransu to shi yasa Balarabe idan zai ce wane yana karfafa wane to sai amfani da lafazin sai ar sunan gurin sai amfani da lafazin aikin da gurin yake yi ina fata an fahimta yawa to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fada ne ya ce allahumma anta abudi ya ubangiji kai ne mai karfafata wa nasiri kuma kai ne mai taimako na da abudi da nasiri kusa din ma'ana sa daya mai karfafa da mai taimako duk abu ɗaya ne shi sa atafni amma kuma na tafsiri suna ce masa ataf tafsiri ma'ana atafi ne amma kuma na kokarin fito kalmar farko mai take nufi shine sai aka fassara shi da kalmar ta biyu bika ajulu haka yazo a wasu rawayin amma kuma a yadda yake a zahiri shine bika ahulu masu littafi sai su duba bika ahulu ne ha'un ce ba jimin ba duk wanda yake nasa jimin ne sai ya gyara duk wanda yake nasa jimin ne sai ya gyara akwai khata a wasu nusakh din za ku ga ana samun bambancin ana samun kuskure na dugo ko wasali ko abin da ya kama da haka idan ka duba inda hadisin yazo a cikin Abu Dauda yadda yazo shine bika ahulu da kai nake ai ahulu asrifu kaidal aduwi wa ahtal da kai nake kautar da kaidin abokan gaba nake kokarin kimtsawa dan na kai musu farmaki wa bika asulu da kuma kai nake kai farmaki asulu shine ai ahtamilu alaim nake kai dauki akan su ahulu kamar in dawo in kimtsa in shirya asulu kuma in kai musu farmaki to duk da kai nake wadannan abubuwan ubangiji da sunanka da taimakonka nake yin wadannan abubuwa wa bika uqatilu da kai ya ubangiji kuma nake yin yaki da sunanka nake yin yaki wannan hadisi shi barawahu Abu Dauda wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan wannan hadisi shi ma yan uwa yana nuna mana ɗaya daga cikin addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi idan ya fuskanci abokan gaba wa an abi musa radiyallahu anhu an karbo daga abu musa Allah ya kara masa yarda yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kana idza khafa qauman ya kasance idan yaji tsoron wasu mutane kala sai yace Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya ubangiji haqiqa mun sanya ka a gaba gare su ka tunkuɗe mana sharrin su da cutar wasu da duk abin da za su iya mana su cutar da mu ya ubangiji ka tunkuɗe mana su annaharu abin da yake nufi shine kirji shine annaharu ala hadda qauli sha'ir fa fadat dumu'al 'ayni minni sababatan 'ala an-nahri hatta balla dam'iya mihwali kamar yadda Umar al-Qais yake fada fa fadat dumu'al 'ayni minni sababatan yace sai idanuwa na suka kwararar da hawaye kwararowa alan nahari saboda tsabar yawan hawayen har sai da kwararo ya zubo hakan kirjina hatta balla dam'iya mihwali har sai da gidan takobi na ya jike sharkaf da hawayina to annahari shine kirji to abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi shine ya ubangiji mun sanya ka a gaban su duk abinda za su iya yi domin su yi mana kaidi da makirci ya ubangiji ka tunkuɗe mana shi sannan sai ya ce wana udu bika min shururihim ya ubangiji muna neman tsaranka kuma daga sharrorin su wannan addu'a ce ita ma gamammiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi ta a fagen yaki da kuma duk inda ya ga wasu mutane da za su iya cutar da shi ko abin da ya kama da haka shi sai addu'a ce da kai kanka yanzu duk inda kake idan ka tsammaci cutarwa ko zalunci ga wasu mutane to ka karanta musu wannan addu'ar Allah madaukakin sarki zai ketarar da kai a cikin mota kake kana tsammani yan fashi za su tare ka ko kuma sun tare mutane ma ana operation ko sai dai ka karanta wannan addu'ar wasu mutane ne suka taho kamar yadda yanzu ake zuwa ai kwacan waya ko abin da ya kama da haka to wasu ɗan daba ne suka taho da makamiyar su da ka karanta wannan addu'ar Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allah madaukakin sarki zai kare ka daga sharru su insha Allah ta'ala ba ta da wahala hadda ce ta ya kamata ai wannan hadisi rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah kara musu yarda da shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haqiqa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kale yace al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khair doki Allah madaukakin sarki ya kulle alkhairi a gaban kansa Allah madaukakin sarki ya kulle alkhairi a gaban kan doki aka ce nasiya abinda ake nufi da nasiya shine gashin gaban kan mutum da yake dan zubowa zuwa goshi shine nasiya kamar mutanen da suke da gashi da yawa ba irin balaraba haka ko turawa za ku ga akwai gashin da idan yana da yawa zai zubo har gaban goshi, to wannan gashin shi ake cewa nasiya. To Larabawa sukan ce gashin gaban kanwa ne mai albarka ne, abinda suke nufi zatu shine shi kansa yake da albarka ba shi ba, amma dai magana ce sananniya a gaba Larabi. Saboda haka sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi amfani da irin wannan lafazin domin da yaran su ake magana. Ma'ana doki akwai alkhairi a tattare da shi ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama. Duk inda doki yake to akwai alkhairi a tattare da shi har zuwa tashin alkiyama. Amma abin da ake nufi da doki anan shine dokin jihadi, dokin da mutum ya siya ya daura dan yayi jihadi da shi, ba kowane irin doki ba, kamar yadda magana mafi rinjaye malamai suka tabbatar akai shine duk dokin da mutum ya siya ya daure dan yayi jihadi da shi, to akwai alkhairai masu yawa a tattare da shi. Sannan zaman dokin a tattare da shi kullun lada yake samu, zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala. Kullun zaman dokin lada ake rubuta masa da sharadi guda daya, shine idan mutum ya daure dokin ne da niyyar yin jihadi da shi, amma in ba da niyyar jihadi bane to shi ma zamu zo mu ji abin da shari'a ta tanadar masa. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Wa an Urwata al-Bariqi radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala, an karbo daga Urwa al-Bariqi Allah kara masa yarda, yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace alkhailu ma'qulun fi nawasiha alkhair, doki Allah madaukakin sarki ya kulla alkhairi a makarkwadansa ko a zankonsa ko a gashin gaban kansa ila yawmil qiyamati har zuwa ranan tashin alkiyama, al-ajru wal magnam, samun lada da kuma ganima. Abin da ake nufi da samun lada shine ajiye dokin kadai, ajiye dokin kadai a gida kana bashi abinci kana kiwata shi, wannan kullun lada ake rubuta maka. Sannan kuma idan aka je yaki ka hau kansa ka je yaki, idan aka tashi raba ganima, to kai da kake da doki raban mutum uku za a baka. An fahimta? Mutumin da bashi da doki idan aka raba ganima raban mutum ɗaya za a bashi, amma doki shi kadai rabon mutum biyu ake bashi, kai kuma a baka naka rabon, rabo nawa za a baka kenan, rabon mutum uku. To duk mutumin da yake da doki haka ake bashi. To kaga ga ganima da zaka samu ga kuma lada da kake samu, wannan duk ɗaya daga cikin alkhairi da albarkar da doki yake da shi kenan. Amma sharadi kamar yadda muka ambata shine sai dokin da aka daure shi fa dan ai jihadi da shi, ba dokin da aka daure shi domin ai fariya ko ai alfari da shi ba, banda irin wannan doki. Shi sa hadisin Asma binti Yazid wanda shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace faman rabataha riya'an wa sum'atan, dukkanin wanda ya daure doki dan riya da ji da jiyarwa mutane su gance su ga cewa barga ce da shi ta dokuna ga sunan dan yawa mutane alfahari da takama da wannan dawakin, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace shi kuma wannan ranar tashin kiyama sai abin ya zama to masa asara da nadama a gaban Allah madaukakin sarki. Saboda haka abin guda biyu ne, wanda ya daure dan Allah ga abin da zai samu, wanda ya daure kuma dan ya nuna mutane fa shi wani ne, to shi ma ga abin da zai samu. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an karbo daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yarda, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yace man ihtabasa farsan fi sabilillah, wanda duk ya daure doki saboda Allah fi sabilillahi, ai dan yayi jihadi yayi yaki da shi da dauka kalmar Allah madaukakin sarki saboda dalilin da yasa ya daure dokin kenan. Imanan billahi, yana mai imani da Allah madaukakin sarki, wa tasdiqan bi wa'adihi, yana kuma mai gasgata alƙawarin Allah madaukakin sarki game da abin da ya tanadarwa wanda yayi jihadi da kuma wanda ya daure doki saboda Allah, ya gasgata wannan. To fa inna shiba'ahu wa riyahu, a wajen wariyahu din nan shi ma a duba, akwai wanda nasu aka sa wariyahu ko, to in dai fataha ce sai ka gyara ka mai da shi kasara, wariyahu ne. Fa inna shiba'ahu, hakika cin da wannan doki zai ya koshi, wariyahu da sha da wannan doki zai ya koshi. Kun san shi ba Larabi, a Larabci akwai bambanci tsakanin koshi na ci da kuma koshi na sha, duk akwai kalmar da Larabi yake amfani da ita, amma mu ne kaga duk koshi ne ko, na ci abinci na koshi, na sha ruwa na koshi. To amma abin da ake nufi da shi ba a hushi ne cin abinci a koshi, riyahu kuma shine shan ruwa a yi me a koshi akwai bambanci wa baulahu haka nan da fitsarin da wannan dokin zai a gidanka ko a inda ka daure shi wa rawsahu da kuma bayan gidansa turosan dokin shi ma turosan da yake shi kansa fi mizanihi yawmal qiyama duk za a sa a mizanin kana tashin alqiyama ina fata yan uwan mun fahimta idan dokin ka ya ci abinci ya koshi sai Allah ya sa a rubuta maka lada idan dokin ka ya sha ruwa ya koshi sai Allah ya sa a rubuta maka lada idan dokin ka ya turo su ya kashi sai a rubuta maka lada idan dokin ka yayi fitsari shi ma sai a rubuta maka lada yan uwa babu alkhairi a cikin aje doki kenan akwai alkhairi amma kuma kamar yadda muka faɗa muka ambata yan uwa shine sharadin ya kasance ka aje shi dan me dan jihadi ka aje shi dan me dan yaki dan daukar kalmar Allah madaukakin sarki idan ko mutun ya aje shi ba dan Allah ba dan alfahari dan riya dan fariya to wancan abubuwan kuma za a juye da su zuwa ga me mizanin sa na sayyi'a idan dokin sa ya ci abinci ko ya bar shi da yunwa ko ya turo su ko ya fitsari shi kuma sai a rubuta masa aka sallada sai a rubuta masa alkikiya sadaka na'am na'am gaskiya ne wannan idan mutum ya sayi doki dan yayi kilisa da shi ko dan ya hauye zagaya ko kamar irin yadda sarakuna suke wannan ba matsala ba komai wannan shari'a bata hana ba doki yana ɗaya daga cikin abin da ake ado da shi saboda haka abin da aka hana shine mutum ya saya dan yayi alfahari ko takama amma ka saya ne dan kai kilisa ko dan ka hau kai duk wannan babu laifi kamar yanzu ne ka je ka sayi mota kaga babu wanda yana mutum ya sayi mota ya hau ya ji dadi ya je inda ya ga dama to wanda yana mutum ya sayi doki ya kilisa amma ka siya dan kai mutane takama da alfahari shine abin da aka hana yawa amma kuma su waɗancan da aka siya yanzu dan kai kilisa abin da aka ambata na dokin kai fitsari a baka ladan su ba za su samu ba yawa banda su na masu jihadi ne wancan yawa na masu jihadi ne dokin kai fitsari ya kashi ya ci abinci ya koshi ya sha ruwa ya koshi duk a baka ladan wannan na masu jihadi ne banda kai da ka daure dan kai Allah ya samu dace mala yace fi mizanihi yawmal qiyama za a sa a mizanin sa ranar tashin alqiyama rawahul bukhari imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin sa wa an abi mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga abi mas'ud Allah kara masa yarda yace jaa rajul ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallama binaqatin makhtumatin wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wata taguwa da aka sanya wa akala fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa qala shi wannan mutumin sai yace hadhihi fi sabilillah wannan taguwa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kawo ta ne dan ayyaki saboda Allah madaukakin sarki akan ta ya kawo ta sadaka ne dan ayi jihadi da ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace laka biha yawmal qiyamati sab'u mi'ati naqatin kulluha makhtuma kana da irinta guda 700 ranar tashin alqiyama kuma kowace an sa mata akala kana da taguwa dai har guda 700 ranar tashin alqiyama kuma kowace yadda ka kawo taka da akala ita ma kowace an sa mata akala tunda aka ce zai samu taguwa wannan abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake masa bushara shi dan menene kenan dan aljanna kai tsaye tunda a wuta ana hawa taguwa ne shi yasa sai malamai suka yi sabani suka yi magana bi imamu an-nawawi yake cewa a wasu daga cikin malamai suka ce za a bashi ladan taguwa guda 700 haka wasu malamai suka ce ba wai taguwa za a bashi a lahira ba ladan kamar yayi sadaka da taguwa guda 700 maimakon guda 1 tunda Allah madaukakin sarki ya ce fatharul ladhina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbalatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wasu malamai suka ce a ai taguwar za a bashi guda 700 a gidan aljanna wanda zai rinka hawa yana kilisa yana zagayawa yana shakatawa akan su wanda kuma shine abinda Imam an-Nawawi ya tabbatar da ƙarshe ce wannan magana ita ce mafi inganci ran tashin alƙiyama aljanna to wannan tagwa 700 za a bashi ita a gidansa yau ya hau wannan kamar yadda masu kudi suke sai mutun ya aje motoci guda biyar yau ya hau wannan gobe ya hau wannan jibi ya hau wannan saboda alfarma ba haramun bane ayi ko in dai kana da kudin da zaka yi haramun ne ba haramun bane ina fata an fahimta to haka shi ma aljanna zai aje tagoyinsa guda 700 yau hau wannan ya fita yi kilisa kun san aljanna fa aljanna ma ana saboda wasu galibi mutane da aka ce aljanna suna dauka aljanna ai wani gida ne kawai da za a shiga tsunke ba wajen shakatawa ba in a'a ina an ce wanda zai samu mafi karancin gida aljanna shine wanda za a bashi duniya guda goma mafi karancin gida aljanna wanda shine na karshe daga shi babu wanda zai kara shiga gidan aljanna to shine wanda za a bashi kwatankwacin duniyan nan sau goma duniya kamar sau goma za a bashi shi kada gidansa ne a cikin aljanna to kaga kada ka dauka cewa aljanna wani gida ne kawai kana ciki ko da yaushe kana ciki sai bishiyu da a'a wuri ne da zaka yi kilisa ka ka haudoki ka shakata kai duk abin da ka sani ana yi na jin dadi a duniya akwai shi da abin da yafi shi a gidan aljanna abinda Allah madaukakin sarki ya ce shine falata alamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'in bima kanu ya'malun rai ba ta taba tunanin ta iya hararo irin abinda Allah ya koye wa yan aljanna na jin dadi da farin ciki da annashuwa a gidan aljanna ba duk yadda rai yake da zalama yanzu rai idan ya ga dama sai ya rinka tunanin ga yadda maka yake mutum ko iyafa da bai taba zuwa ba amma sai ya rinka tunanin ga yadda maka yake sai ya rinka tunanin ga yadda America take ga yadda English take bai taba zuwa ba rai ba za ta iya tunano yadda aljanna take ba ba za ta iya tunano wannan ba shi sai Allah madaukakin sarki ya ce lakum fiha ma tashtahil anfus duk abin da rai take so wani malami aka tambaye shi aka ce akwai kaza a cikin aljanna ya ce ai za ku bata bakin ku duk abin da ka sani ranka yana bukata akwai shi a gidan aljanna kawai ka faɗa ne kawai za ka gan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a ciki saboda haka Imam An-Nawawi ya farin zayar da cewa wannan mutumi za a bashi tagoyoyinsa guda 700 da zai yi kilisarsa a kai rawahu muslim Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi yanzu kun ga irin waɗannan abubuwan da ake faɗa na falala za a ba mutum kaza idan ya jihadi to yanzu tunda kai tsaye ba za mu ce jihadi an shafe shi ba fa jihadi yana nan har zuwa ranar tashin alkiyama amma yanzu mu ana yin jihadi ba a yin jihadi me yasa ba a yin jihadi saboda raunin musulmi to irin wannan ayyuka ya za a yi ka same su shine ga ayyukan da suke kusa da shi tare da cewa ba su kai shi falala da lada ba amma suna kusa da shi shine a mutum wajen abin da ya shafi misali daukar nauyin wanda za su je su karantar da wanda ba su san addinin musulunci ba musamman a ƙauyuka akwai ƙauyukan da za ku shiga ku ga wallahi fatiya ba su iya karantawa wallahi wannan fatiya da ba za su iya karanta ta wannan ba wai ina faɗa ba ne akan wani akan abin da aka bani labari ni na gani fatiya ba su iya karantawa ba kuma musulmi ne sosai da sosai akwai wani waje da muka je suke ba mu labari shi garin tunda mai wanda ya musuluntar da su ya je ya musuluntar da su aka ɗan koya musu sallah a ranar ya tafi tunda ya tafi raka'a biyu suke yi sallah kun san abin da ya sa saboda shi kasar yake matafi ne shi sa su ma kawai suka taba da kasar to abin da ke faruwa shine za a je a musuluntar da mutane a basu da musuluncin ba karantarwa wallahi abin da yake faruwa kenan kwata-kwata abin da ya shafi addini kwata-kwata wallahi basu san shi ba kwata-kwata to kuma matsalar sai ku ga duk wanda za su je su wani aiki na addini sai ga an je an gina masallaci sai a je a yi ta gina masallaci ba a bukatar masallacin a wajen kwata-kwata sai a je a yi ta gina masallatai su mutanen waɗannan garuruwan galibi ba masallaci ne matsalarsu ba abin da ke matsalarsu shine a karantar da su addini an gina masallaci ba masallata me amfaninsa a gina masallata shine abin da yafi abin da suke bukata wallahi kun ga wannan kawaidin da muke raina shi da ahlari da sauransu wanda zai karantar da su wallahi suke bukata su a cikin addinin su tsarki suke bukata da wankan janaba da yadda ya yi sallah yadda ya yi zakka daidai hukuncen azumi wallahi dan abubuwan suke bukata amma abin da zai ba ku mamaki ku duba cikin gari gashi ana tarjima a cikin gari akan abin da ya shafi karantawa addini da sauransu
ga wanda su ba wani katan malami suke bukata ba, dan islamiya suke bukata kawai je karantar da su ahali kashina. Wannan ina ga muku ni yanzu in kana nema ni akwai inda zan kai ka da yawa ka je ka gani. Ba wai labari aka ba ni nake fada ba, ni na gani kusan complaints suke mana irin wannan da yawa cewa abinda suke bukata shine a samu wanda suka rantsar da su. Wallahi su addini suke bukata ne, addini suke bukata. To yanzu kaga me kake tsammani ka dauki nauyin mutum biyar ka raba su garuruwa alal kalak kauyuka guda biyar, kowanne ka daura yinsa koda wata shida ne je yi a wannan garin, tsakani da Allah wata shida ba su samu abin da suka samu ba? Za su samu ka dauki nauyinsa, ka dauki nauyinsa ka rinka biyansa tsawon wata shida, da duk wata ka ware masa kaza abin da zai ishe shi da iyalinsa. Idan yayi ya dawo, wani ma a ƙara samu shi ma ya tura wani ya je yayi ya dawo, haka wallahi za ku ga ba karamin natija za a samu ba. Ba karamin natija za a samu, kuɗin da za a tattara miliyan biyu, miliyan uku, miliyan biyar a gina masallaci, idan aka ɗau nauyin malamai suka shiga irin wannan garuruwan suka abin nan suka karantar da addini, waɗannan mutanen su da kansu za su gina masallaci, ba sa buƙata sai ka shiga ka gina musu. To waɗannan ayyuka ƴan uwa ya kamata a ce mai da hankali a kansu, wallahi muna da buƙatar su ƙwarai da gaske. Maimakon mu je mu ta gina masallatai, mu ta gina masallatai ko ina, masallatai sun yi yawa sosai da sosai, dan masallaci, can masallaci, nan masallaci, ga abin da ake bukata ba masallaci ba yanzu. Masallaci alhamdulillah. Amma masallatin yanzu ya kamata a gina, ita sallar da za a gina masallacin aje ai an iya ta? Shine abin tambayar, an iya sallar da za a je a cikin masallaci idan an gina? Amsa shine ba iya ba irin waɗannan guraren. Ba iya ba. Saboda haka aje a gina masallata a lokacin wannan guraren shine abin da yafi. Saboda haka waɗannan ayyuka ƴan uwa koda da ba su kai girma da falalar jihadi da muke ambata ba, amma suna kusa da shi. Suna kusa da shi ƙwarai da gaske. Ina faɗakar da mu da jan hankalin mu ƴan uwa, duk wanda ya samu dama ko yake da wanda yake tunanin irin waɗannan ayyuka na gina masallatai ko abin da ya kama da haka, ga aikin da ake bukata yanzu. Ya sa hannun jarinsa, ya ba Allah maɗaukakin sarki kyakkyawar rance wajen irin waɗannan ayyuka, zai ibi a ranar tashin kiyama insha Allah ta'ala. Allah ya sa mu dace. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da shi. Wa an Abi Hammad wa yuqalu Abu Su'ad wa yuqalu Abu Asad wa yuqalu Abu Amir wa yuqalu Abu Amr wa yuqalu Abu al-Aswad wa yuqalu Abu Abs عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه انكر بو daga sahabi wannan sahabi ibn hadar al-asqali ne yake cewa malamai sun yi sabani mai yawa akan alkunyarsa. Kun ga wannan duk sabani ne, wasu suka ce alkunyarsa ita ce Abu Hammad, wasu suka ce Abu Su'ad, wasu suka ce Abu Asad, wasu suka ce Abu Amir, wasu suka ce Abu Amr, wasu suka ce Abu al-Aswad, wasu suka ce Abu Abs. Amma ibn hadar al-asqali ne yace amma abin da yafi rinjaye shine ta farko Abu Hammad. Shi sa imamin Nawawi da ya tashi sai ya kawo ta a farko, ita ce tafi rinjaye, tafi ƙarfi a dukkanin abin da ake saɓani. Alkunyarsa ita ce Abu Hammad, sunan shi na gaskiya shi ne Uqba ibn Amir al-Juhani, sahabi ne na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Ƙala ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa alal mimbari, na ji annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi alhali yana kan mimbari يقول يناتوا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة في مسوتانا دي ما استطعتم نأبن دزاوك إيا دي دي ورغدن إيكم من قوة نكاربي على سيئن نفس إرادة أمتيز أرتبت أغريشي زي بسر وانا آية ريتي على كسورارا إن القوة أبن أكني في دكاربي الرمي شيني حربي إن على إن القوة الرمي ala innal quwwata ar-ramy, sai da annabi ya fada su uku. Shi ku saurara, abinda ake nufi da karfi shine harbi, abinda ake nufi da karfi shine harbi, abinda ake nufi da karfi shine harbi. Anan wajen shine mafi kaso mafi tsoka daga cikin abinda karfi zai dauka shine harbi, amma ba harbi ne gaba daya abinda ake nufi karfi ba. Kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fada a cikin wannan hadisi, yace al-hajju arafa, al-hajju arafa, hajji aikin hajji gaba ɗaya shine arfa. To yanzu idan ka ji aikin hajji arfa kaɗai ake yi, ba akwai sa'ayi ba, ba akwai tsawafi ba, ba akwai sauran abubuwa ba. To amma me yasa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace alhajju arfa, daya daga cikin mafiya girman rukunin aikin haji shine me arfa to haka da yace ala innal quwwatar ramyu ku saurara abinda ake nufi da karfi shine abinda ake nufi da karfi shine harbi ma'ana kaso mafi girma daga cikin abinda karfi zai dauka na sojoji ko kasa shine harbi su sami iya damar iya harbi in aka ce harbi ya shafi tun daga kan harbin da yazo a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi harbin da suke da kori da baka ko kuma jifa da mashi har zuwa karfin kuma har zuwa har karfi wanda harbin da zai zo wannan zamani da muke ciki da wanda muka sani da wanda ma bamu sani ba yanzu duk abinda wata ƙasa take da shi na karfin sojoji za ku ga babban abin da suke takama da shi harbi ne harbi suke takama da shi duk wata ƙasa mai ƙarfi wanda ake kira super power sawa ga babban abin da suke takama da shi shine harbi harbi wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisin da suke ƙara fito da mu'jizar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ko dai harbi da bindiga ko ya harbi da igwa ko ya harbi da nuclear ko duk abin da ya kama da haka duk za ku ga dai harbi ne harbi 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 to shi sa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace abin da ake nufi da ƙarfi a waccan ayar da Allah ya ce wa idullahum mastata'tum fi musu tanadi na iya abin da za ku iya na ƙarfi sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya fassara da ala innal quwwata ar-ram wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa wa anhu wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga Uqba ibn Amir al-Juhani qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa satuftahu alaikum ardhuna da sannu za a bude muku garuruwa ko kasashe wa yakfikum Allah kuma Allah madaukakin sarki zai isar muku abokan gaban ku ya dora ku akan su ku yi rinjaye akan su sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fala ya ajizu ahadukum ayyal huwa bi ashumihi kada ɗayan ku ya gajiya wajen yayi wargi ko yayi wasa da mashinsa me ake nufi da wargi ko wasa shine ya koyi harbi ya san yadda zai yi harbi wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin wasa amma don koyan yaki daga cikin wasan da ya halatta mutum yayi wasa don ya koyi yaki koyan harbi koyan doki koyan iya ruwa da sauran wasannin da suka halatta wanda galibi za su ba dan adam nishadi ko kuma karfin jikinsa babu laifi mutum yayi wasan da zai wanda a zahiri zai ƙara masa karfi a gangan jikinsa wannan babu laifi kamar irin wasan da yake ya shafi motsa jiki wannan babu laifi riyaba kenan babu laifi malaman musulunci duk sun halatta amma abinda ake bukata shine mutum ya kiyaye shar'in addinin musulunci amma wannan shi irin wasan da ake nufi na koyon harbi kusan dole ne wajibi ne fardu kifaya ne abinda ake nufi da fardu kifaya shine a cikin sojojin musulmi dole a samu su daga ciki su koyi yadda ake harbi su koyi yadda ake gudu su koyi yadda ake kaza yadda ake gociya duk wani abin da ya shafi wasu techniques na yaƙi dole ne su koyi shi domin ya kasance idan yaƙi ya tashi an iya aiwatar da shi yadda ya kamata wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi وعنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث شي ما دي ان كربو شي دا عقبة ابن عامر يتي النبي صلى الله عليه وسلم امتي سار تبتا ا غديش يتي من علم الرمي هكا ني ثم تركه دينس كوكين كو هكا اكا ربوتا من علم الرمي نعم من علم ana ga larabcin ne kamar bai tsaya ba saboda wato abin da yake faruwa shine galibi littafin da muke karanta za ku ga wasalin ba fa mai littafin ne zo na yi musu wasali ba sai dai ban sani ban ƙi ba irin littafin da ake bugawa yanzu shi mai shi zai iya masa wasali galibi matsaba'ar da suke rubuta littafin su wani lokacin su suke ɗaukar nauyin wasali wani lokaci akan samu kuskure a wajen wasalin gaskiya da yawan kana karatu indai ka san nahawu wani lokaci zaka ga akwai ɗan kurakurai haka jifa jifa to shi sa dole dalibai sai su rinka takatsan wajen abin din wasu silsila da ake annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace wanda duk ya koyi harbi ko aka koya masa harbi thumma tarakahu sannan kuma kawai sai ya bar harbin ya manta shi da ganganci falaysa minna annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ba mu ba shi aw faqada asa ko kuma hakika ya saba Allah madaukakin sarki rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi ma'ana dukkanin wanda ya koyi harbi sai kuma ya manta harbin saboda mutum ya koyi harbi to babban jari ne ga sojojin addinin musulunci babban jari ne ga janabin addinin musulunci idan ya manta shi to yayi wa kansa asara yayi wa addinin musulunci asara shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace falaysa minna baya daga cikin mu kamar kace ba mu ba shi ne abba qad asa ko kuma kace ya saba Allah madaukakin sarki rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa anhu radiyallahu anhu wannan hadisi shi ma daga gare shi ne Uqba ibn Amir Allah kara masa yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya qulu yana cewa inna Allah yudkhilu bisahmi thalathatan thalathatan nafar aljanna Allah madaukakin sarki yana shigar da nau'in mutum uku aljanna sakamakon harbi da kibiya idan akai harbi da kibiya a wajen yaki to wannan harbin yaje ya kashe kafiri ko yayi abin da ake bukata wannan harbin kadai sanadiyar sa mutum uku su shiga aljanna ga su kamar haka na farko sani'uhu yahtasibu fi sin'atihi alkhair wanda ya kera mashin asali shi wanda yake sassaƙar wanda ya sassaƙa mashin amma kuma yana nufin alkhairi ne wajen sassaƙa mashin da yi wajen kera mashin da yi shine sharadin kawai mutumin da yake kera mashi ba manufa ba dan musulmi su amma yayin da shi su jihadi ba kawai ya kera ba shi ake nufi ba amma wannan yayi ne dan musulmi su amfani da shi ko da zai sayar musu yayi dan su amfani da shi su jihadi da shi su kashe abokan gaba to na farko za a bashi aljanna war rami bihi da kuma wanda ya jifan da shi mai harbin shi ma zai samu aljanna wa mumbilahu da kuma wanda yake miƙo masa wanda yake zara ya miƙo masa shi ma za a bashi aljanna sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace warmu ku koyi harbi warkabu ku koyi hawa doki ko raƙumi da sarrafa shi yadda za ku kware a kansa don ku yi amfani da shi lokacin yaki wa antarmu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace amma ku yi harbi ahabbu ilayya min an tarkabu yafi sauya a gare ni saboda ku da ku hau abin hawa saboda me saboda shi harbi yafi sauki akan abin hawa ba kowa ya mallake shi ba da zai iya hawa amma harbi kowa zai iya kowa ya iya shi to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku yi harbin ni yafi soyuwa a gare ni saboda ku hau abin hawa saboda abinda za a yi yawa akan su kowa ya iya yafi abinda za a ce mutane kadan ne za su iya shi wa man taraka ramya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk ya bar harbi ba'da ma ullimahu bayan an koya masa shi ragabatan anhu saboda kyamar wannan harbin da yake ba ya bar shi bane saboda wani dalili daga cikin dalili a'a dalilin da yasa ya manta harbin shine kyamar sa yake baya bukatar sa ne baya san sa kawai sai ya bashi ya gudu fa innaha ni'matun taraka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to hakika ya sani cewa wata ni'ima ce ya barta ya kyale ta da ganganci aw qala ko kuma annabi cewa yi kafaraha wata ni'ima ce da ya butulce mata nan ba wai kafirci na fita daga addinin musulunci ba abinda ake nufi da alkufra anan ai shine butulcewa ma'ana wata ni'ima ce da ya butulce mata wannan hadisi rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da shi a cikin sunan nashi ina gani insha Allah ta'ala ana zamu dakata yan uwa saboda lokacin sallah yayi abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi